بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود أبو دياس تبتغى الله سبحانه وتعالى ولسكين يرجى وسى دأمين سي وسى مكهدو أولن يمتي للتنين بيرجى وتن شعبان هجر المنزو صلى الله عليه وسلم لبودا لذي هدو لتلاتين دا أكو واندي دي دي دا شرين دا بيرجى وتن شدا شكرا تبيبو بيد أبو مشابيو كما أتيق بدا كراتمنا لتاكم أعلام السنة المنشورة مع الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. أيو ذا متاشي كان تنبيهتا تقوم دين فتح للسافة وقالنا دليل الإيمان بالموت لن ذا متاشي أما كافرنا أكوي تنبيه دا نسام أما كون ديق باتا ناي ذهولي دنيكي مغانا أكان دوجل مي مغانا أكان دوجل أي ما كون ديق باتكو كوي مغانا أكان إدن دوجل كوي حديثي لغا منزع الله صلى الله عليه وسلم اسكا بينا منا شوى كان كوكما إنه أعور العين اليمنى شوى إدن سنداما أعور ني من أنت أعور شيني إدو مرر كو وانديك باشد الله فيها معنى ألفي بايا غني داما أنا شوى أعور ني غوانديك دي إدو قدابيو ناكا با إدو قداد يبني إدو قدابيو ني أكوي يمين أكوي كما يسار ينا دا إدو ندامة دا نحقو أما ندامة شيني لا تتشي يساحر وسما لمي سكا فهمتي بابو شي سبو دا سنة شوى أسلم ana ce masa masihu dajjal ne saboda kana al'ainul yumna kanat mamsuhatan shine dalili ma'ana kamar babu ita kamar shafewa akai idan sai dai na hagu ne yake da shi na fatan fahimci abin amma gurbin akwai shi gurbin idan akwai amma kuma a shafe yake wurin shi na dama din ba a gani da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a waɗannan hadisai guda biyu na fata wannan shike buƙatar mai tambihi akai yawwa a yau zamu tashi kan wannan tambaya da yake da yace ma dalilul imani bil maut. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al muallim rahimahullah ta'ala ma dalilul imani bil maut. Qala Allah ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala ta'ala كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن إناد واستكبار ولا يأمن على موجب إيمانه به
موجب
ولا يأمن على موجب
موجب موجب
ولا يأمن على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين
عباد الله المخلصون
إلا عباد الله مخلصون
أو مخلصون كله سواء. نعم.
ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجل لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى كل يا يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
نعم. يو درسنا مي داتي ني saboda darasi ne akan mutuwa ko kuma mutuwa ba abin da ke babbar siffarta ita ce wannan daci din kowa na dandanar wannan dacin nata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda shi ma ya bada wannan labarin lokacin da ransa ya fara fita yana fa cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da daci tana da wato wani maye da takan sawa mutum yaji dacin ta yaji ba daɗi. Da aka tambayar farko da za mu fara wannan darasin shi ne menene mutuwa, da za a tambaye mu me ake nufi da mutuwa, me za ka ce me mutuwa? Na? Daukewar rai. Jayyid. A larabci malamai da suka tattauna ko in ce waɗanda suka yi bincike akan wannan abu, wani malami yana cewa ya bincika ma'ajim na lugha. In an ce ma'ajim ana nufin littafan da ake sanin ma'anar kalmomi, shine dictionary ko? Da wato da larabci mu'jam ake cewa guda ɗaya, jam'in su shine ma'ajim, ba kamus ake cewa ba. Kamus sunan wani littafi ne guda ɗaya, al-qamusul muhit na Fairuzabadi. Malam Fairuzabadi shi ya rubuta shi, sunan littafin sa ne. Don haka ba kowanne mu'jam ake kira kamus ba, amma a larabce sunan duk littafin da ake bincika kalmomi sunansa mu'jam. Na ba dan fahimta wani malamai da suna tambihi akai yana cewa ma'ajim in aka bincika su aka tambaye ka bincika me ake nufi da al-maut, kowa sai dai ya ce maka naqidul haya, kishiyar rayuwa, ba wata ma'ana daban banda dai in an kalli me yake faruwa musamman a babin alaƙar ruhi da jiki, a ce mufaraqatul ruhi lil badan, saboda wannan abu ne da yake ta haƙƙa kowa ya san shi cewa ruhi yana ana zare shi ya fita ya rabu da jiki. Banda kuma magana da malaman sukan akan me ake nufi da nafs, me ake nufi da ruhi, shin jiki ne ɓangare ne na jikin mutum shi nafs, ko kuwa wani abu ne daban sifa ce min al-a'rab, ko kuma wato wani abu ne jiki ne ba juz'in wannan jikin na dan adam ba, amma kuma ana samun sa a jikin dan adam don haka yana rabuwa da shi. Wannan dai sun tattauna akan me ake nufi da nafs. Wani malami da mai kawo nan daga cikin waɗanda suke magana akan wannan yana cewa al-hayatu wal-mautu mutanaqibani, da rayuwa da mutuwa abubuwa ne wato kishiyoyin juna, tanaqubun nuri wa zalami, irin kishiyantar da ake samu tsakanin haske da duhu. In an ce meye haske sai ka ce kishiyar duhu, meye duhu ka ce kishiyar haske, haka a larabce. Wal buruda wal harara, haka nan sanyi da zafi. Walidha fa inna ma'ajima lughati al-arabiyya تعرف كل واحد منهما بانه نقيض الاخر. شي ساي شي دو ودن ابو ان كاجي كا بينتكا معاجم نلا ربسي ديكشنري دي نلا ربسي ذا غا تيوا ابيندا سكي بيينا معانر دين شيني سي سي ماكا كيشير كذا سي سفدي دين ا دون هكا ففي تعريف الحياه ان كاجي كا بينتكا مي تعريف نانتي تعريف انا نفين ديفينيشن يوا مي تعريف رايوا ذا سي ماكا الحياة نقيض الموت والحي من كل شيء نقيض الميت. شيكنا ابن سيمكا يو كيشير لا كيشير متوا شيني حياة كما كيشير لا يوا شيني متوا شيسا سيتي. والجمع جمع حي شيني أحياء. وفي تعريف الموت انك جاي بنشكي كما كان مي اكي نفي دا متوا سيسا سيمكا الموت والموتان. أنا تيوا الموت والموتان يوا ضد الحياة شيكما كيشير لا يواني. وأصل الموت تو أما جا أبن ذي باكا وتحني ذاك إيه تنوون أبو سكتي أصل لفظ موت على يوا على كلمة لا ربسي كو أهرش لا ربسي أكتي موت to abinda ake nufi shine as-sukun shine asalin kalmar as-sukun an ce sukun shine me natsuwar abu da rashin motsin sa abu ya tsaya kyam baya motsi shine asalin abinda ake nufi da maut a larabci yawa to shine sai yake cewa wa kullu ma sakana faqad mata shi sa duk abin da ya lif ya daina motsi sai a ce ya mutu yawa fatarahum yaquluna sai ka samu suna cewa matatin naru mautan wutar ta mutu mutuwa sosai idza baruda a ramaduha idan tokarta ta yi sanyi ya zama cewa babu zafi a jiki falam yabqa min aljamri shay'un ya zama kuma babu wani garuwa shi da ya rage sai a ce mai matatin naru to balarabe yana faɗin wani ma'ana sakanatin naru ta nutsu ta kwanta babu ita ta zama sanyi to amma a waɗanda suka zo daga baya suke bincike akan waɗannan abubuwan sukan ce in an ce mutuwa suka ce abinda ake nufi da shi kamar yadda ya faɗi a binnan alisanil arab bina'an akan wannan cewa idza kana sukunu aslal mauti in dai ya zama sukuni rashin motsi shine asalin abinda ake cewa mutuwa yace fa innal harakata aslul hayati to motsi kuma shine me asalin rayuwa yawa sai shi yasa alisanul arab wa me lisanul arab ibn mangur yawa malam ibn mangur a cikin lisanul arab yana cewa al hayyu kullu mutakallimin natiqin duk wani mai magana mai furuci sunansa hayy shine ma'anan alhayyu yace wal hayyu minan nabati ma kana tariyan yahtazzu in kuma ana zancen tsirai ne duk abinda za a ce abu mai rai a cikin tsirai shine abinda yake danye kuma yahtazzu yana motsi in ya mutu to za ka ga ba zai zama danye ba kuma ba zai motsi ba sai idan iska haka ta kada shi mun fahimci abin yace abinda ake nufi kenan sai yace wal mautu abinda ake nufi da mutuwa kuma shine inqita'u ta'alluqir ruhi bil badani yankewar alaka tsakanin ruhi da jiki kaga wannan duk bayani ne na ma'ana kuma haka ba bayani ne na aikin da yake faruwa in mutuwa ta faru ba shine mutuwa ba amma agun balarabe kawai in kace masa me mutuwa wancan zai gaya maka shine kishiyar rai kawai abu ba shi da rai matacce ne abu yana da rai ba matacce bane saboda babu wani hali a tsakanin wannan da wannan mun fahimci abin da ake nufi mana ba wani hali daban da yake da suna tsakanin rai da mutuwa duk mutumin da yake da rai me alamar yana da rai a ga yana numfashi ko koda ba shi da lafiya duk rashin duk tsananin rashin lafiya sa za a ce yana da rai amma ran nan yana fita daga ya daina numfashi sai a ce masa me sai a ce ya zama gawa yawa to shine dai abin da ya kamata mu sani dan haka wannan mun lura da hakikanin mutuwa sunan nata kawai yana da gumudi yana da wani wato rudani to Allah madaukaki ya ba mu damar in lokacin mu yayi ya zama cewa mu cika da imani shine babban nasarar mutum to abin da yake fadi anan ma dalilul imani bil mauti shi wannan mabhasin ma me hikimar kawo shi anan mun san ya gaya mana a cikin mabahis wato abubuwan da ake bincike a cikin harkar al-imani bil yawmil akhir ya ce abinda ake nufi da imani da ranar ƙarshe shine me ai ya yi mana dogon bayani ko ya ce shine duk abinda yake aukuwa bayan mutuwa ma'ana mutuwa ita ce mataki farko na tashin alkiyama shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata faqad qamat qiyamatuhu duk akwai magana akan hadisin wasu kuma malamai suna cewa magana ce ta masu hikima cewa duk mutumin da ya mutu to kiyamarsa ta tashi ba a nufin cewa wai an yi kiyamar kuma babu wata da za a yi nan gaba ba haka ake nufi ba ma'ana shi dai dangane da ya je kiyama ya gama zuwa daga ran da ya mutu ba zancen kuma naki ba za ni ba saboda an riga an cire rai komai kuma ya koma hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun fahimci abin shi suke nufi don haka me yasa ya kawo mana wannan yanzu shin mutuwa ana zancen ma ana imani da ita ko ba a imani da ita ai za ku ga mafi yawan littafai ba su cika kawo maganar mutuwa akan a tambaye ka mutuwa gaske ce ko ba gaske ba ce balantana har a kawo maka na so shi akwai mutuwa ko babu saboda me duk dan adam ya san akwai mutuwa yauwa gashi nan zai ga mana nan gaba to amma dai saboda magana ta aqida tana da kyau duk inda zakai magana akan aqida zama kana da dalilanka ba a magana da ka dan yanzu mutum ba zai zo ya ce ana mutuwa ko ba a mutuwa ba shi da dalili akwai dalili a qur'ani na cewa akwai mutuwa to shine kawai fa'idar ya kawo mana wannan kuma sannan dama ya ga mana tunda shi ne mafarin abin da za a fara bincika dangane da imani da nan tashin alkiyama to shi yasa ya fara magana akan mutuwar kafin sai ya zo ya magana kuma akan alba'as ba'dal maut wato tashin da za a yi mutum bayan mutu a yi abin nan kai azabar kabari bayan azabar kabari sai kuma tashi bayan an mutu to shine sai yake cewa menene dalili akan imani da mutuwa yace qala Allahu ta'ala Allah madauki yana cewa قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون كace musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta tare da ku ya zama aikin sa shine rika zare rayukanku yatawaffakum shine zai karbuku a thumma sannan kuma ila rabbikum turja'un zuwa ga ubangijin ku za a maida ku kaga wannan nafsi ne kurkuru cewa akwai mutuwa kuma tana da mala'ika yawa magana mafi karfi a gun malamai suna cewa malakul mauti bai tabbata sunansa a azra'ilu da ake fada ba ya zo a littafin tafsiri ana fadi amma a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan sunan kawai malakul mauti yadda Allah ya fada shi a qur'ani haka malamai suke cewa a kira shi malakul mauti kar a kira shi azra'il saboda wannan sunan azra'il bai zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wasu malaman sun faɗa a cikin wasu littafai na tafsiri na ka ba mamaki a wani tafin ka karanta ka gani sannan sai ya ce wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ko a Hausa mu ce kowanne rai a Larabci nafs mace ne amma a Hausa namiji ne yawa kowanne rai mai ɗanɗanar mutuwa ne zai ɗanɗani mutuwa shi yasa ya zo da lafazin za'iq za'iq daga zauq zauqi shine dandano in an ce za'iqatul maut wato ran nan za ta dandani mutuwa ko rai zai dandani mutuwa ya ji yadda dacin ta take ko yake wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kawai ne ana cika muku ladan ku ne ran tashin alqiyama ma'ana ladan ayyukan da kuka aikata a nan duniya to za a ba ku shine a ran tashin alqiyama me yasa aka ce tuwaffawna lafazin wafa abin da yake an cika shi wannan shi kansa akwai ishara zuwa ga adalcin Allah a cikin wannan kalma ba a ce wa inna ma tu'tauna ujurakum za a ba ku sakamakon ku ba kaga mu haka muke fadi za a ba mu sakamako amma in ka fassara shi da haka to ma'anar ba za ta fito sosai ba za a cika muku sakamakon ku yadda kuka aikata haka za a ba ku Allah subhanahu wa ta'ala duk lafazin da kaje amfani da shi a cikin alqur'ani to akwai hikima kuma yana da ma'ana da za ta isar da wato wani wa'azi babba Allah madauki baya zalintar mu don haka shi yasa yace tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah madauki yace wa manzansa sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun kai mai mutuwa ne ya zo da ismu fa'il dan ya nuna li yadullu alal mudari dan ya nuna mudari hali ne na rayuwarka siffar ka ce kai mai mutuwa ne ma'ana lokaci zai zo zaka mutu domin wannan ayar ba ta sauka ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin mutuwa ba mun gane wannan yawa amma ma'ana yake cikin halin mafarin mutuwa an masa wahayi ne akan cewa ya san da sani cewa lokaci zai zo zai bar wannan duniya to kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wannan ina ga sauran jama'a ashe babu wani dan adam da zai dawwama sai ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma da suke musguna maka suke cutar da kai suke gaya maka maganganu to su ma masu mutuwa ne sannan kuma sai a koma gaba ɗaya a je ga Allah wannan nassi ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu haka ne ko ba haka ba yawa akwai nassoshi da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bakinsa cewa duk wanda ya yi min salati ko sallama ana mai min da raina in amsa masa wasu malamai sai suke amfani da wannan hadisin su ce to ai mun duba za mu ga cewa a kowanne minti daya a rayuwar mutane musulmi su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ashe kenan muna da dama mu ce yana da rai to wannan ba a ladabi ga qur'ani tunda Allah yace innaka mayyitun wa innakum mayyitun, kuma yayi amfani da lafazin mayyit. Lafazin mayyit nan kaga a Hausance har tsoro muke mu dangana wa manzo Allah mu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu, ko ba haka bane? Sai kaji mu ce ba za a faɗa haka ba, sai dai a ce yayi wafati. To da wafati da mutuwa duk ma'ana su daya. Yawwa, Allah a Qur'ani yayi amfani da lafazin mayyit. To me yasa kuma mu zamu rika komawa gefe muna ganin kamar an yi sabo an ce mayyit? Ba sabo bane. Yawwa, Annabi sallallahu matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wannan yana cikin hadisai da sahabbai da athar da maganganun sahabbai. Sahabban nan kuma sun san kima, sun san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka suna fadin wani. Shi yasa a wasu wuraren kuma da ma ku duba ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, me ya faru? Da Umar radiyallahu anhu yazo yake cewa an gaya masa Annabi ya mutu, saboda ruhuli da ya samu hankalinsa ya dugunzuma ya tashi, sai zare takube ce kai duk Annabi bai mutu, duk wanda yace Annabi ya mutu zai sare shi, saboda yana hankali ne ya tashi dimo cewa ne na abin da ya samu musulmi na bala'i, cewa an rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci. Amma sayyidina Abubakar me yayi? Da yazo ya buda fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi, ya tabbatar yace lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ya gaya masa kuma tsibta hayyan wa mayyitan, kai mai tsarki ne da rai da kuma bayan mutuwa. Ya kuma karanta wannan aya, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'an. Dai karanta wannan aya har Umar yake cewa sai ya ji kamar bai taba jinta ba, kamar a ranar aka saukar da ita, cewa yi kamar ba cewa bai taba jinta ya jahilce ta ba, a'a kamar bai taba jinta ba, ya ji ta, ya santa, ya haddace. Amma saboda zuhulin damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai yake cewa bai mutu ba, ko kuma duk wanda yace ya mutu zai sare shi. To amma da aka karanta masa ayan nan gaba ɗaya wurin kowa sai ya nutsu, har sayyidina Abubakar ya musu wani wa'azi babba da ke tabbatar mana wannan bambanci tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mayyita mata, sai amfani da lafazin mata. A gani shi sahabbai sun yi amfani da wannan lafazin dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba rashin ladabi bane. Sai yace duk mai bautawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani daga yau cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu. Wa man kana ya'budu Allah, duk kuma mai bautawa Allah, fa inna Allah hayyun la yamutu, to Allah kuwa mai rai ne kuma baya mutuwa. Kaga akwai bambanci kenan tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da wanda shi ne ake bautawa, da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abdu ne lillahi kuma rasulun ne lillahi. Akwai bambanci kuma haka bane? Yawwa, don haka in ana so a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai an fito da abin da babu shi ba, da kamakame. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajarsa tafi karfin ma ka tsaya kana magana akan ta, ya wuce duk wani halitta, ba wai zancen dan adam ba wajen darajarsa. Babu wata halitta da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja. Amma wajen qawaninil haya, abubuwan da suka tsara mana dokokin rayuwa da Allah madauki ya tsara su, dan adam ne shi mai lafiya kuma ya mutu, kuma duk Allah madauki ya zabe shi mai turo mana da wannan siga ta dan adamtaka, saboda me? Saboda mu samu koyi da shi, domin irin mu ne shi, yana da hannu, yana da kafa, yana da irin siffar jikin mu, irin amana jikin sa irin namu ne. Don haka zamu kalle shi mu ga yadda ya ruku'u mai ruku'u, ko mu ga yadda ya sujada mai sujada, ya auri mata ya zauna da su ya yake zama da su, bal duk ya fi mu ma kulawa da mata, ma'ana wajen ba su haƙƙin su da ba su yancin da suke da shi wanda gurgudun da shari'a ta bayar, da kuma kulawa da su da ba su haƙƙi dai da ake bukata daga miji ya bayo matarsa. Babu dan adam din da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamala wajen wannan, amma a ƙarshe dai yana barin wannan duniya din. Yawwa, to tunda Allah madauki subhanahu wataala ya gaya masa wannan, ashe tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu. Kuma da bai mutu ba a ce yana da rai, rayuwa irin ta duniya da abubuwa da suka auku a zamanin bayan ya rasu tsakanin sahabbai, har aka yi rikici, aka yi yaƙe-yaƙe, da an ji ya fito ya faɗi cewa kai ku saurara, wane ne da gaskiya, daga yau a daina wannan, ko ba haka bane? Yawwa, ko kuma ka ji wani abu, yanzu lokacin da ake masa wanka da ana shawarwari akai sabani ina za a binne shi ya za a yi sai suka ji wani sauti yi musu magana sautin nan ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam inda yana da rai kafin a binne shi nan a lokacin shi zai magana ce a ni ga inda za ku binne ni ko amma akai sabani daga baya suka samu wannan nassi suka samu hadisi daga bakin ɗaya daga cikin su sahabbai cewa annabawa ana binne su ne a ina a inda suka mutu shikenan aka binne shi a ɗakin Aisha wanda a ɗakin ta mutu don haka ashe abinda ake magana da zaka ji ana zancen hayatul anbiya'i to abinda suke nufi duk wanda suka faɗi wannan alfaz din suna nufin rayuwa ta barzakhu ba an gaya mana waɗanda suka mutu a fagen yaƙi shahidai kenan ko na ɗaukaka kalmar Allah meye sakamakon su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ana ɗaukar rayukansu ana sawa a makogoron wasu tsuntsaye kurra a cikin aljanna suna yawo da su kaga wannan ya nuna wannan ran nasu yana nan a cikin rayuwar barzakhu ne wannan ake ba mu labari don haka in ka ce a cikin rayuwar barzakhu suna nan amma a rayuwar duniya suna ina sun mutu mun fahimci wannan abun amma a barzakhu me barzakhu rayuwar da take tsakanin ta duniya da ta lahira bayan mutum ya mutu kafin tashin alkiyama shi ake cewa barzakhu to rayuwar barzakhu daban tsarinta daban dokokinta daban yadda yanayinta daban mu ba mu san shi ba don haka in aka yi amfani da wani lafazi a Qur'an cikin hadisi aka ba mu labarin wani hali na barzakhu ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na shahidai to kar mu yi kiyasin rayuwar mu ta duniya akan wannan sai mu ce a irin rayuwar mu ce ta duniya mun fahimci abin ba a yin wannan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana fadi dangane da tabbatar mana da cewa akwai mutuwa kuma musamman ga annabawa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul ghalibun fahumul khalidun ba musanya wa wani bashar shine wa ma ja'alna al-khulda li basharin min qablika ba musanya dawama al-khulda shine dawama da rai yawa ba mu sanya wa wani dan adam dawama da ransa a ce ba zai mutu ba afa in mitta to yanzu kai in ka mutu fahumul khalidun su masu ganin kyamar a ce a dangana maka mutuwar su din dawama za su yi haka ba mai dawama ashe kowa sai ya mutu shi yasa anan shi ma ya biyo ta da kullu nafsin za'iqatul mauti wannan akwai wani lokaci da wasu mutane da suke ƙaryata maganar dawowar annabi Isa alaihi salatu wassalam kafin tashin alkiyama sukan amfani da wannan aya cewa ai gashi annabi Allah madauki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu wani dan adam da aka bashi kulli to annabi Isa alaihi salatu wassalam a halin da yake ciki yanzu da ransa a wurin Allah inda ya daukaka shi tunda ya gaya mana a cikin alkur'ani nassan ba ana nufin yana da kulli ba lokaci zai zo shi ma zai mutu amma ajalin nasa ne shi mai fadin haka mun fahimci abin idan aka karaka wannan ayar a nuna cewa dalili ce cewa ai annabi Isa ya mutu suka fassara falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alayya yawa falamma tawaffaitani malamai sun kawo gurgurdan hadisan da suka zo a wannan wuri cewa abinda suke nufi wafati na me na bacci ne domin ya zo nassan a cikin alqur'ani an kira bacci wafati mun fahimci wannan don haka an yi amfani da shi a wani wuri kuma zai dauki abin da ba zai saba wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana cewa annabi Isa zai dawo kafin tashin alkiyama ba dan me zamu je mu ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ta saba wa hadisi bayan kuma bata saba wa hadisin ba la lafzan wala ma'ana mun fahimci abin yau to amma wannan rudin an yi shi wajen yan shekaru haka kamar 20 da wani abu da suka gabata ina jin wani lokaci da aka samu wasu sun rubuta a zamanin dai rayuwar malam Abubakar Gumi Allahu yarhamuhu an samu wannan abun an yi tallansa kusan Allah ya gafarta masa har ya karbi wasu abubuwa irin waɗannan gurgurdan wasu mutane da suke kusa da shi da suka sa masa shi wannan irin abun wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce kullu man alaiha fan duk mutumin da ko kuma duk wanda alaiha yake kan ƙasa fanin to shi mai karewa ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amma fuskar ubangijinka ma'abucin girma da karimci to za ta dawama fuska nan kuma yaltalzim minha zatullahi tabaraka wa ta'ala wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yace kullu shay'in halikun illa wajha kowanne abu mai halaka ne sai fuskar Allah subhanahu ta'ala. Ma'ana ana nufin sai zatin Allah, domin fuska tare take da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah madaki kuma yace wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu, kuma ka dogara akan mai rai, mai ran nan wanda ba zai mutu ba. Me yasa, me ya hujja a cikin wannan aya? Tunda an ce alal hayy alladhi la yamutu, to ana nufin mafhumul mukhalafan sa shine cewa ghayruhu yamutu. Mun gane abu? Cewa wani wanda ba Allah ba, to lalle tabbas zai mutu. Wa ghayru zalika min al ayati, yace da kuma ayoyi daban-daban waɗanda ba waɗannan ba, suna nan da yawa ayoyin mutuwa da mutum zai bi alqur'ani ya lissafa, inda akan bi maut, mata, mayyitun, suna nan da dama. Adadin ayoyin sun fi ƙarfin wannan. Wannan yana nuna mana tabbas cewa lalle akwai mutuwa. To shine malamin sai ƙara mana da bayani daga gare shi da kuma hadisi, bai ma kawo hadisi ko ɗaya ba. Saboda kawai tabbacin cewa hadisan nan suna nan, kowa ya san su, kuma mutuwa ma ba mai inkarin ta sai da girman kai. Shi yasa yake cewa wa fihi min al ahadisi ma la yuhsa. Fihi ay fi al imani bil maut, dangane da imani da mutuwa. Min al ahadisi, akwai daga hadisai wadan abin da yake ma la yuhsa, ba ma zai kididdigu ba. Ba mai iya lissafa adadin hadisan da suka zo akan wato mutuwa. Sai dai idan mutum ya tara hadisan gaba ɗaya, yanzu a kwamfuta ya yi bincike ko ya sace, in ya sace sai duk kalmomin su fito. Amma ya bi littafi, to abinda shi da kansa zai ga meye fa'idar ne ya yi, don haka ba zai ba. Ba wai ana nufin inda zama za a yi ba za a iya ƙididdige ɗin ba, amma dai usulubi ne na larabci cewa suna da yawa lafuzan mauti a cikin ko hadisan akan mutuwa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wal amru kai, shi fa wannan lamarin, wal amru nan yana nufin lamarin, yawa shi lamarin mutuwa fa mushahadun, abu ne wanda kowa ke ganinsa, kowa ya shaida, babu dan adam din da bai san akwai mutuwa ba. La yajhaluhu ahadun, duk mutumin da yake da wayo, ba yaro dan kankani ba, in za a tambayi wani ya mutu ina wane, ya ce ya tafi unguwa, wannan bai hankalci komai ba. Duk wanda ya hankalci mutuwa, to ya san lalle hakika akwai ta, kuma baya inkarinta. Yace wa laysa fihi shakkun, babu wata wani kokonto wala taraddudun ko kai kawo akan maganar mutuwa. Walakin inadun wastikbaru, sai dai akwai kangarewa, akwai girman kai a gun wasu da za ka ji kila sun yi inkari. Ai, ina ga duk wasu masu bincike da musulmi da ba musulmi ba, ba mai inkarin mutuwa. In ka ji mutum ya faɗa la'alla ko ya sha wani abu ne, ko in ba wani abu mutum ya sha ba, ba zai faɗi cewa babu mutuwa ba. Kamar wanda za a ce masa ane masa wa'azi akan lahira, ya ce wai waye zai gano. Wannan inkarin lahiran ne, ba inkarin mutuwar ba shi ma. Yawwa, wani kafircin daban ne shi wancan. Hukuncin ya kafircewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya karrara ne a cikin usulin wannan addini. Sai ce wala ya'malu ala mujabi imanihi bihi wa bima ba'dahu illa ibadullahi al-mukhlisuna ko mukhlasuna dizayu. Babu mai aiki akan abinda imaninsa da ita din ke wajabtawa. Mun gane wannan? Imani da mutuwa, abinda imani da mutuwa ke wajabtawa, mutum yi aiki da wannan abinda imanin ke wajabtawa. Menene imani ke wajabtawa? In mun yadda da mutuwa, me za ta samu? Wannan imanin me zai samu yi? Mu ji tsoron Allah, ko mu cinta haduwanmu da shi, ayyukanmu su yi kyau a nan duniya kafin mu mutu. To shi ne mujib ɗin. Ba mujib ba ne. In an ce mujib, an mai da shi ismu fa'il. Ismu fa'il shi ne abin da ke wajabtawa ɗin. Kaga kuwa nan mujabi imanihi bihi, abinda imaninsa da shi ke wajabtawa, ashe ismu maf'uli. Ina fatan fahimta ko? To sai mu sa alamar wasalin fataha akan jimin din. Duk lokacin ka tashi karantawa, mujab za ka karanta, ba mujib ba. Wannan ɗaliban ilimi da yawa sukan samu wannan irin sarƙaƙiyar a wannan irin lafazin, musamman lafazin mujib. Mujab nan da yawa za ka ji mutane suna cewa mujib, amma mujab ne gwargwadon dai siyaƙin da ya zo. Sai idan ana magana ne akan wani abu wanda ke shi ɗin ismu fa'il ne a nan, a ce abin da ke wajabta kaza shi ne kaza. Mun gane, kamar misali mutum ya ce inna mujiba iqamati salati duhulul waqt, abin da ke wajabta a tada sallah shi ne mai shigar lokaci. Kaga shigar lokaci ya yi mai, ya wajabta mana, to a nan shigar lokacin shi ne mujib. Yawwa, amma shigan lokaci abinda ke wajabta mana muyi ita ce sallah, to sallar ita ce mujab abinda ake wajabta aikata. Da fatan mun fahimci lafazin yadda larabcin yake. To mu koma daga walaya amalu din, saboda abinda aka yi atsafin akan sai fito sosai. Ya ce walaya amalu ala mujabi imanihi bihi, babu mai yin aiki gurgudan abinda imaninsa da mutuwa ke wajabtawa, wa bima ba'dahu, haka nan kuma abinda imani da abinda zai auku bayan mutuwa yake wajabtawa, illa ibadullahi al-mukhlasu. Kun gane wurin yanzu? Yawwa, sai bayin Allah masu ikhlasi ko kuma bayin Allah zababbu. Yawwa, in an ce al-mukhlisuna da kasarar lam, to shi ma ismu fa'il ne, ma'ana mutane masu ikhlasi. In kuma al-mukhlasuna ana nufin al-mustafauna, ma'ana waɗanda Allah maɗaukaki ya zaba. Kamar da yake duk akwai wani a cikin Al-Qur'ani ko? Innahu min ibadina al-mukhlasin, dangane da kissar Annabi Yusuf ko? Yawwa, yadda wannan qira'a din take. To shine yake cewa babu mutumin da ke aiki gurgudan abinda imaninsa da mutuwa, da imaninsa da abinda ke bayan mutuwa ke wajabta masa, sai mutanen kirki. Yawwa, bayin Allah waɗanda suke masu ikhlasi ko zabu. Yace wa nu'minu, mun kuma yi imani, anna kulla man mata, cewa dukkan mutumin da ya mutu, au qutila, ko aka kashe shi, au bi ayyi sababin kana, ko kuma dai mutuwar tasa ta zama da kowane irin ma sababi ne, anna zalika bi ajalihi, wannan waqa'a shine ma'anan anna zalika waqa'a bi ajalihi, ya auku ne da ajalinsa. Na fatan fahimci wannan ma'ana, babu mutumin da zai mutu ajalinsa bai ba. Duk wanda kaga ya fadi ya mutu, to ajalinsa yayi. Duk wata dabara daga gunsa ba za ta yi wuta dakatar da shi ba. Duk wata dabara daga wani a dakatar da wannan mutuwar a lokacin kar ta faru, babu mai iyawa. Don me? Gashi nan sai ke cewa lam yanqus minhu shay'an, ko lam yunqas, lam yanqus minhu shay'an, tunda ya zo da nasaba. Yau wannan ajalin ba zai rage komai daga ciki ba, ma'ana babu wani ko shi ko wani da yake yanqusu minhu shay'an, zai rage wani abu daga cikin wannan ajali din. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, qala Allah ta'ala, Allah madauki ya ce kullun yajri li ajalin musamman, kowanne. Kullun kuma kun ga lafazi ne da yazo da tanwini anan ko munakkar, dan haka yana ifadar ne umumi, cewa kowanne duk wani dan adam mai rai, to yajri yana gudana ne a rayuwarsa ta duniyan nan, li ajalin, saboda zuwa wani ajali musamman ambatacce. Me yasa aka kira shi musamman? Ba san me daga nan muka samu lafazin musamman ne? Na? Abinda aka ai asalin musamman, abinda aka sawa suna shine ma'anar musamman. Yawwa, huwa musamman bi kaza, wani ana sa masa suna kaza. Don haka abinda ake nufi anan, ajali da aka yi wa suna dangane da lokacinsa. Tunda ma ajali ai lokaci ne, ko ba haka ba? In aka yi masa suna, ma'ana an ƙayyade shi zuwa lokaci kaza. Me yasa da ma ake ce masa kaza? Ai saboda ambatacce ne. Yawwa, shekara kaza wani zai, wani kuma zai shekara kaza, wani kuma zai shekara kaza. Wannan ana magana ne akan wani ajalin? Ajalin da ke lauhil mahfuz, wanda baya canzuwa. Yawwa, Allah madaukaki yin ya rubuta a lauhil mahfuz, alƙalamin da ya rubutun da shi ma ya bushe ba a canzawa. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa wani dan wani za a haife shi rana kaza a gari kaza, zai rayu zai yi kaza, zai yi kaza, zai ci kaza, zai ci kaza, zai samu kaza a rayuwarsa, kuma rana kaza zai fadi ya mutu, da kowanne sababi duk za a rubuta. To wannan abun shine abin da yake an rubuta shi a lauhil mahfuz. Akwai kuma rubutu da ake yi na ajalin mutum lokacin da mala'ika ke zuwa ya busa masa rai, ko lokacin da zai busa masa rai, Allah ne zai umarce shi ya ce ka busa masa rai, kuma ka ambata masa lokaci. To lokacin nan shi mala'ikan yana tambayar Ubangiji ne me za a sa masa. Mun fahimci abin? To a lokacin Ubangiji subhanahu wataala sai ya ambaci abin da ya so. Wani a ambaci abin da ke cikin lauhil mahfuz din yadda yake ba tare da canzawa ba. Wani kuma saboda wani sababi daban da zai auku daga gare shi a samu canji, sai a faɗi wanda za a canza masa ɗin, sai mala'ikan ya faɗi cewa ajalinsa kaza. Misali, mutumin da aka rubuta a lauhil mahfuz zai shekara 60 sannan ya mutu lokacin da aka haife shi in Allah ya so kuma ya ƙara dama cewa wani din nan zai rayu zai zama kaza zai zama kaza kuma zai yi kaza har sakamakon aiki kaza da zai aikata za a ƙara masa kwanaki to duk wannan din sai a faɗa don haka lokacin da za a gaya mala'ikan a matsayin mala'ikan bai mallaki haƙƙin a gaya masa wato tilas ya hango kai lauhul mahfuz da kansa ba sai abin da Allah ya gaya masa sai Allah ya ce rubuta masa shekara 50 sai a rubuta masa shekara 50 to yana nan a cikin rayuwarsa kuma bayan ya balaga ya kai munzalin a rubuta masa lada da alhaki sai ya zama mai sadar da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi ingantacce cewa duk mutumin da yake son a ƙara masa yalwar arziki kuma a ƙara masa ajalinsa kwanakin rayuwarsa su ƙaru to ya rika sadar da zumunci tsakaninsa da danginsa na jini yawwa ya rika sadar da danginsa na jini yana sadar da su da taimakawa da ziyara da kula su wannan shine sadar da zumunci to duk mai yin wannan Allah na ƙara masa kwanaki to shine malamai suka zo na suka tattaunawa ya ma'anar ƙara kwanaki bayan kwa lauhul mahfuz an ce in ajali ya zo babu canji to shine malamai suka ce canjin yana faruwa ne a kitabatul mala'ika a littafan da mala'iku suka rubuta ajali ajalin farko lokacin da aka haifi mutum sannan daga baya Allah maɗaukaki zai umarni a canza a ƙara masa 10 sai a kira mala'ikan a ƙara masa 10 kuma maimakon 50 din nan sai ya zama kwana wato bayan shekara 60 zai mutu saboda me saboda ya aikata wannan to kuma da shi addu'ar misali in addu'a ce da kuma sadar da zumunci duk suna nan a lauhul mahfuz a rubuta cewa wane za a rubuta masa ajalinsa a suhuful mala'ika kaza kuma zai rayu shekara kaza zai zama mai sadar da zumunci za a ƙara masa shekara 10 sannan kuma zai mutu akwai tanakuzi akwai rikici a cikin wannan yawa dan ka ga ba rikici Allah abin da ya rubuta shi ya tabbata abin da mala'ika ya rubuta a matsayinsa na matsayin wanda bai san lauhul mahfuz ba shi ma umarnin Allah ya bi Allah ne ya rubuta masa wannan na farkon shi ya bashi umarni a canza saboda wannan bawan ya zama mutumin kirki yayi kaza yayi kaza ina fatan fahimci abu yawa to Allah ya samu gaskiya Allah ya sa mu cikin masu sadar da zumunci da za mu samu wannan to wa qala ta'ala Allah madaki kuma yake cewa fa idza jaa ajaluhum to idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba zai jinkirta ba shi ajalin ko ba za a jinkirta musu ba kai sa'a guda a ce an jinkirta wannan ajalin sa'a daya wala yastaqdimun kuma ba za su gabata ba ko yazo kafin ko yazo bayan a lokacin da second ba da second muke amfani ba yanzu ina muka san sunan second bincike muka yi aka samu wani abu sunansa lokaci aka rarraba shi ko akwai wunin awa 20 abin nan awa kaza dare ma awa kaza in an hada su kuma awa 24 aka rarraba akwai awa 1 minti 30 sau 2 ko ba haka bane minti 15 sau 4 minti din aka raba shine daƙiƙa 60 ma'ana shine kai abin nan second 60 ai a Hausa daƙiƙa muke cewa second ko to a larabci minti shine daƙiƙa in ka ji an ce daƙiƙa minti ake nufi a larabci yawwa shi second sunansa saniya yawwa saniya kuma kaman da turancin shine second kaman abu na biyu ko yawwa to Allah maɗaukaki ba zai canza wa kowa idan ajalinsa ya zo ba to sai tambaya ta gaba ma dalilu fitnatul qabr ko yanzu mun gama da magana akan mutuwa dan dama matsala ce wadda bata bukatar ma a dade ana tattauna akan ta mutuwa kowa ya san zai mutu kawai dai mu ta addu'a Allah ya sa mu mutu da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bakin mu ko ba a bakin namu ba dai ya zama cewa akwai ta a zuciyar mu yawa ba falalar mutun ya mutu da ita a bakin sa din alama ce shaida ce kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah ko akhir qawlihi la ilaha illallah duk wanda ya zama ƙarshen maganarsa ita ce la ilaha illallah da dakhala aljanna to zai shiga aljanna amma kuma wannan ba sharadi bane mutum zai iya shiga aljanna ko bai mutu da la ilaha illallah dan haka kada mutane su yi ta damuwa in wani dan uwansu suna tsaye a kansa ya mutu bai faɗi la ilaha illallah ba damuwa a ciki kawai tunda an san ya mutu da imani mai sallah ne mai azumi ne mai sauran ayyuka na musulunci a sa masa ran shiga aljanna yawa na'am a rage mutuwa yadda adadin duk yana cikin kaddara in ma an yi in ma ba a yi ba yana cikin kaddara Allah ya riga ya rubuta cewa za a yi wasu dabaru da za a ce a rage mortality rate mortality rate wani abu ne a hannun Allah ma'ana an ana abin da ake mai mortality wato yadda mutuwa take yawan aukuwa yawa za a ce ta hau da yawa za a ce ta dawo tsakiya za a ce ta ragu mu abin da ya dame mu saboda ba mu san gaibi ba ba mu san lauhul mahfuz ba kawai mutuwa tana yawa saboda annoba ko saboda rashin kula da wasu abubuwa wajen kokarin mai maganin wannan abun in mun dauki wani mataki ko a sha magani ko a rika daukan wasu matakai yadda wato yadda ake sakaci da rayuwar mutane har a ga mutuwa misali yanzu yawan hatsarin da ake da babura ana mutuwa kaga dai ana yawan mutuwar kuma akwai damuwa zamu iya cewa wannan mataki zamu dauka wannan abu ya rugu ba matsala bace wannan ba karan tsaye muka yi ga kaddarar Allah ba ko kokari muka yi misali kamar kai ne ai baka da lafiya ai rashin hankali ne kace a to shikenan bari in jira kawai kar ma in sha magani tunda la'alla ajalin ne zo to la'alla kuma bai zo ba ai tunda dai dai abun gaibi ne ko ba haka ba yau don haka ka dau matakin kar ka mutu ba matsala bane bai saba wa kaddara ba amma kuma ka sani in lokacin yayi kai mataki baka yi mataki ba zaka mutu shikenan yawa la'alla duk matakan ma da za a dauka din suna cikin abin da Allah ya kaddara mana cewa za a yi meeting da likitoci akan kaza cewa mata masu haihuwa a rika kawo su asibiti a daina barin su a gida wannan zai rage maimakon su mutu lokaci kaza Allah madauki dama ya riga duk ya rubuta an zo asibiti ba a zo ba lokacin ba zai canza ba amma ba daidai bane mu bari kuma mu ce ba za mu dau mataki ba ina fata mun fahimci bambanci tsakanin wannan da wancan yawa tunda Allah madauki ya shar'anta mana yin magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu ma ta dawo ku rika yin magani kaga ashe mutumin da zai ce yanzu ba zai yi magani ba sai dai idan ababun hadisin can kuma da muke magana na mutum 70,000 masu shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba ko yawa mun ji wannan saboda tsabar tawakkalin su suna da damar su yi wancan basi ba yawa wannan kuma dama wasu mutane ne na musamman tunda kaga har sahabbai a cikin su wani ya roka a sashi aka sa shi wani ya biyo bayan sa aka ce a su ya riga ku to ka san ba kowa ne dama mai samun wannan mutum 70,000 yawa ne ba yawa ne da su ba in ka kalli al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah madauki dai ya sa mu dace da abin da yake shine daidai to ma dalilu fitnatil qabr
ba dalilu fitnatil qabr wa na'imihi aw azabihi min al-kitab qala Allah ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يقرمون عليها غدوا وعشية ويوم تكون الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب
عظيم نعم ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب منين دليلي لدى القرآن شين الكتاب أكن فتنة القبر فتنة القبر أنا نفهم تنبيه يو كل إنك جاء أنت فتنة القبر أنا نفهم تنبيه لدى ملائكو ذاسي ومتن يو با فتنة تا عذاب لكتيبة نفا تنفهم شيء أبو يو نن أبن دا ذائع ومتن ننئمة سننسى نئمة أبن دا ذائع مصب أن دبا نئمة بسننسى عذابه yawa ba sunansa fitina ba fitinar ana nufin ibtila'i fitina dama asalinta menene imtihani ko me imtihani da larabci da hausa ai jarabawa kenan ko kamar jarabawar makaranta yau mutum yayi darasi an koya masa sai kuma a zo a sa lokaci a tambaye shi me kaza to mun zo mun rayu a duniya bayan mun mutu matakin farko da za a yi bayan mun mutu nan shine za a turo mala'iku guda biyu kowa za su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka kaga wannan tambaya ce to imtihan shi ake nufi da fitina din ba wai wani tashin hankali ba duk da yake shi ma tashin hankali ne ga wanda ba zai iya amsawa ba. Muna fata dukkan mu Allah ya bamu damar amsawa yadda ya dace. Qala Allah ta'ala, yace Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wannan yana bada amsa ne ga wanda yake cewa rabbi rji'un la'alli a'malu salihan, ko wanda yake cewa ya ubangiji a maida ni mana, irji'uni ku maida ni duniya, lokacin da yaje ranar tashin alkiyama yaga azaba ko bayan kai ya mutu, Allah madaukaki zai ce a dawo da shi duniya. In ya dawo duniya, la'alli wai ko na samu dama a'malu salihan, in aikata aikin kirki. To shine Allah madaukaki sai ce masa kalla a'aha innaha kalimatun, ai wannan abin da ke faɗi kalimatun wata kalma ce, huwa qailuha shi yana faɗinta, wa min wara'ihim amma a bayan su, ma'ana a bayan wannan faɗin, ma'ana bayan su dinnan barzakhun, akwai rayuwar barzakhu, ma'ana bayan wannan abin da ya faɗa din akwai barzakhu, rayuwar barzakhu ake nufi. Wannan rayuwar barzakhun kuma ila yaumi yub'athuna, za su dawoma a cikin ta har zuwa ranar da za a tashe su. Kun ga wannan nassi ce akan bambanta yaumul qiyama da kuma barzakhu, kuma haka bane tunda nan an kawo akwai lokaci sunansa barzakhu. Barzakhu shine me? Rayuwa bayan mutuwa, ko kuma halin da mutum yake ciki bayan ya mutu. Yawwa, za a raba ran a kai shi can sama, idan mai imani ne za a je da shi, sannan a dawo da shi a mayar masa ran, ai masa tambayoyin nan kamar da yazo a hadisin Al-Bara ibn Azib. Sannan kuma idan mutumin banza ne shi ma haka za a dawo ai masa, sannan kuma sai a ci gaba masa, idan mutumin kirki ne ai masa ni'ima, in mutumin banza ne shi kuma ai masa me azaba. Yawwa, sannan ran aje a aje shi a wani wurin, ko kuma kamar yadda malamai suka saba za a hada ran da jikin ne ai tai musu azaba lokaci guda a rayuwa ta barzakhu, ba rayuwa ta duniya ba wanda bamu sanya take ba. Yawwa, to akwai dai barzakhu, barzakhun kuma tastamiru ila yaumi yub'athu, haka zai ci gaba da rayuwa a barzakhu har zuwa ran da za a tashe su. Kaga kenan, ashe wannan ya nuna me? Barzakhun za a rika yawa mutum azaba a ciki idan kafiri ne shi. Mun fahimci abin? Yawwa, to sai ce wa qala ta'ala, wannan dalili ne akan me kenan? Azabul qabri, ba fitinar qabri ba, ba ni'imar qabri ba. Mun fahimci wannan, tunda wannan maganar ayar anan gurin ana maganar wanda ake wa azaba ne. Yawwa, sai ce wa qala ta'ala, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, sai su'ul azabi, mummunar azaba, haqa sai ta kewaye bi ali fir'auna, ga mutanen fir'auna, ma'ana da shi a ciki, da fir'auna da mutanansa. Yawwa, azaba mummuna za ta kewaye da su. Mecece wannan azabar? Sai kawo badal, annaru, tunda yace su'ul azabi. Kun ga ya kawo su'ul azabin nan, asalinsa zai zama mai nakira ne, amma idafan nan ta iktisabin ma'arifa gare shi, shi yasa ya zama badal ɗinsa ya zama ma'arifa mai alifin da lam. Mun fahimci abin? Tunda da cewa aka yi su'un ko wani abu shay'un aka faɗa da nakira, amma nan kun ga su'ul azabi idafa aka yi, ma'ana mummunar azaba. To mummunar azaba ta samu ma'arifa, dama a larabci idan abu nakira ne sai aka yi idafarsa aka raba shi zuwa ga ma'arifa, ya samu ne shi kansa ya samu ma'arifa. Yanzu misali aka ce wannan alƙalami ne, ko an ce misali a ce haza qalamun, wannan alƙalami ne, ba faɗi ko na waye ba, amma daga an ce haza qalamu muhammadi, wannan alƙalamin muhammadi ne, to alƙalamin ya fita daga nakira ya zama me? Ma'arifa. Yau, don haka in aka tashi wasafta shi, za a wasafta shi, ko in zai zama, za a yi badal ko atsafi ko menene, to zai tashi da me? Da nakira, za a baiwa shi wannan abin da aka bawa badal ɗinsa ko sifatarsa ta zama mai nakira, shi yasa annaru ta zama da alifun da lam. Na fata mun fahimta. Yawwa, su'ul azabin da ta kewaye fir'auna da mutanansa ita ce me? Annaru yu'raduna 'alaiha, wuta ce wadda za a gitta su, za a rika gitta su a kanta, guduwan da safe wa ashiyan da maraice, wa yawmal qiyama, wa yawma taqumu as-sa'atu, ranar kuma da sa'ar tashin alkiyama za ta tsaya, za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. Babu aya a Qur'ani da take tafi kurukuru wajen bayyana akwai azabar kabari da rayuwar barzakhu irin wannan aya, in dai mutum ya fahimce ta. Mun fahimci abin? mu koma mu yi bayani. Ai an ce mana azaba mummuna za ta kewaye mutanen Fir'auna ko? Me ce ce azabar mummuna sai aka ce annaru wuta ce yu'raduna alaiha su mutanen Fir'auna yu'raduna hum alaiha za a rika gitta su akanta ma'ana za a rika dandana musu ita guduwan da safe wa ashiyan da kuma marece a kullum sannan kun ga wannan yana nufin me tunda yace wa yawma taqumu sa'atu a ran da kuma tashin kiyama za ta tsaya kaga kenan wancan ashe ba tashin kiyama bane mun fahimci abin wancan na farkon ba a tashin kiyama bane amma a ran tashin alkiyama kuma me zai faru sai a ce adkhilu ku shigar da ala fir'auna ashadda al'azabi azaba mafi tsanani ashe wadda tafi wancan kenan ashe kenan akwai azaba biyu daya a ina ranar tashin alkiyama daya kuma dole mu fahimci ana nufin a barzakh mun fahimci abin yawa don haka kenan ashe wannan dalili ne akan akwai azaba da za a yi wa mutumin da yake bai imani ba za a yi masa ita a kabarinsa kuma azaban nan ta wuta za a rika gitta wutar tana lasarsa tana komawa yawa sannan sai wa qala ta'ala Allah madauki yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana wadda take tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ita ce kalmar la ilaha illallah fil hayati dunya ana a rayuwar duniya wa fil akhirah haka nan kuma a lahira to anan a lahira ana nufin tun daga barzakhu zuwa tashin alkiyama tunda a rayuwar duniya in mutum ya zama ma'abucin la ilaha illallah ne to shine ake nufi da fil hayati dunya yawa wa fil akhirah kuma aina wasu kuma suka ce hayatul dunyan su ce ana nufin a kabari sannan kuma suka bambanta fil akhirah ana nufin a lahira yawa amma zahirin in muka fassara lahira suna ne am da ya kunshi barzakh da kuma yawmul qiyama mun fahimci wannan sai zama hayatul dunya wantan wanda muka sani rayuwar duniya yawa mai la ilaha illallah Allah ya tabbatar da shi akan la ilaha illallah hakanan a ranar lahira Allah zai tabbatar da la ilaha illallah a bakinsa wata rana ce ranar lahira tana farawa ne daga barzakhu don haka in ya mutu mala'iku nan da za su zo su yi masa tambaya man rabbuka yana da dama ya faɗi rabbi allah shine ma'anan tabbatar da shi akan la ilaha illallah mun fahimci abin sannan kuma sai yake cewa wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun walau tara da a ce kana gani ana gaya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kaman ya suranta a kansa a tunaninsa kamar a ce yana ganin idh zalimuna yayin da azzalimai fi ghamaratil maut suke cikin wato lillibewa ta mutuwa ghamr ana jam'i ghamarat jam'i ne na ghamra ghamra kuma ana nufin taghtiya lillibewa kamar da tabari ya fassara kuma ana amma ana a wani wurin ana fassara shi da me abin nan sakaratul maut dandanan wato mayan mutuwa da zai lillibe mutum sun kuma ce ghamarat ana fadin sa ne ko ghamra abinda ake nufi da shi shine kafaratu sakaratul maut yadda wato dacin mutuwar da bala'in da dan adam ke ji in zai mutu yadda zai wa mutum yawa su azzalimai irin nasu yawa yake yi aida ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ake fidda ran mumini da sauki ne amma yadda ake fidda ran kafiri da me da wahala to wannan wahalar ita ake nufi da wannan ghamarat din wahalhalun mutuwa za su lullube shi shine ma'anan ghamaratul maut wal mala'ikatu su kuma mala'iku basitu aydihim suna shimfida hannayensu ma'ana suna miƙa hannayensu suna bawa waɗantan din umarni su azzaliman akhriju anfusakum ku fito da rayukanku ku duba azaba lokacin da dan adam za a fidda ransa idan ran mumini ne haka zai fito da sauki kamar ruwa yadda yake fita daga bakin salka idan kuwa ya zama ba mai imani bane kafiri ne to daga mala'ikan mutuwa ya zo sai kaga cewa ran nasa yana tafarfasa kuma ya fantsama cikin jikinsa ya gudu ma'ana baya so a kamo shi kamar za a sa wata sakata haka a jawo shi haka sai zama ran ya fantsama a cikin jiki ya gudu baya san a taba shi to a lokacin mala'iku ba su ku aidihim haka za su miƙa hannu ku fito da rayukan naku sai su ba su umarni kuma sannan a jawo ran da ƙarfinsa haka zai fita sai ga mutum yana mutuwa kuma yana ƙara lokacin da ran nan yake fita waɗannan abubuwan sun faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yadda suke faruwa din kuma a tarihin malamai da suke gaya wa mutane yadda suka ga mutuwar wani da irin abin da yake fada da irin yadda wani kaga yana birgima ana samun wannan aiko yawa wani na maganganu shi yasa ake so duk lokacin da mutum aka ga alamun rayuwarsa ta zo ƙarshe to a daina barin mutane kowa da kowa a wurinsa sai masoyansa masoya na hakika wanda ba za su je su tallata yaya mutu ba saboda shi rufin asirin nan alheri ne mutum a ce ba a zo ana banka da ai yayi mutuwa yana tabbakan bagam yana ta dukan bango ƴaƴansa ma kullun sai a rika nuna su ai kun ga wani lokacin da ba waɗannan lokacin da babansu ya rusu kaza da kaza yake kaga ba za su ji daɗi ba a musulunci ko ana son a rika rufawa mutum asiri da mutuncinsa Allah ne ya san ko yayi wannan yadda zai kare a lahira yawa la'alla wani abu ne a nan din na azabar da za a yi masa iya wannan kuma sannan a lahira ya zama Allah ya ɗauki ya gafarta masa in ba da shirka ya mutu ba kenan in ko da shirka ya mutu dama kuma wannan babu magana kamar yadda muka sani babu tantama a ciki don haka yana da kyau in mutum aka ga rasuwa ta zo masa a kakkabe duk mutumin da ba masoyi ba ya bar ƴaƴansa da matansa da dai wanda aka san masoyinsa ne amininsa da ba zai je ban kada me ya faru ba wannan yana da muhimmanci to Allah ya mana mai kyau wannan shine Bahaushe ke fadi ko to mu ma mu wa Allah mai kyau tun muna da rai wannan shine zai sa Allah madaukaki kuma sai ya mana mai kyau mu mu bauta masa ni masa da'a mu bi tsarin sa shikenan sai ga insha Allah lamarin mu ya zo sauki to a cikin abin da za su faɗa su mala'iku bayan sun miƙa hannun nan akhriju anfusakum sai su ce al yawma a yau din nan tujizauna azabal hun ana saka muku da azabar hun azabar hulakanci azabar kaskanci to Allah madauke kyauta wannan sakamakon waɗanda suka kirkiri ƙarya ne suka dangana wa Allah wannan a cikin suratul an'am ne dama inda yake cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un aw qala sa unzilu mithla ma anzala Allah to shine sai yace walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut zalimuna ana nufin waɗancan masu kirkiran ƙarya su dangana wa Allah sai Allah ya ce kaza alhali bai faɗa ba ko mutum yayi ƙarya sai an masa wahayi alhali ba ai masa ba to Allah mun yake kyauta wa qala ta'ala sannan Allah mun yake cewa sanu'adhibuhum marratayn yawa me hujja a wannan ayat da muka gama karantawa na cewa wannan azabar a ranar a barzakhu ake yin ta na farko kun ga cewa yayi walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut ana zancen lokacin mutuwa ne ko a lokacin mutuwa ne mala'iku da suke karbar sai kuma suke cewa al yawma tujzauna a yau din nan kaga yau din wace yana nufin a lokacin nan da ake karbar nan to akwai azaba ashe kenan akwai azaba kafin tashin alkiyama wannan kawai abin da ake so mu fahimta kenan anas yawa to sannan kuma yace wa qala ta'ala sanu'adhibuhum marratayn ina zantan munafiqaini shi kuma na cikin suratul tauba ko ce sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin adhim za mu azabtar da su sau biyu sannan kuma a mai da su zuwa ga azaba wadda take mai girma kaga azaba mai girma ashe akwai karama karaman nan a ina take a barzakhu babbar ita ce a lahira bayan tashin alkiyama waɗannan nasoshin kana karanta su indai kana da fahimta lalle kai imani da cewa ashe akwai azaba akwai ni'ima akwai kuma tambaya da za a yi mutum a kabarinsa to Allah madaukaki ya ba mu damar amsa tambayar Allah ya sa mu cikin da za a yi wa ni'ima ba waɗanda za a yi wa azaba ba a kaburkan mu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya dora mu akan abin da yake shine daidai kuma mu dawwama akan sa kuma mu mutu akan sa Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani kamar da kullum Bahaushe yake addu'an nan Allah ya sa mu cika da imani to mu rika yawaita ta mutum bai san akan wani hali zai mutu ba yawa kana aiki na mutanen kirki ka dawwama akan sa Allah ya dawwamar da mu akan aikin kirkin nan duk abin da zai je dawo kuma ya karburan mu akan la ilaha illallah kuma tare da masu imani Allah ya sauƙaƙe mana rayuwar da za mu ta barzakhu ya sa muna cikin waɗanda za a yi wa ni'ima a buɗa musu kabarinsu maimakon a kuntata musu shi ya kuma rika arzuta su da abincin aljanna tun suna cikin kabarinsu اللهم اجعلنا من هؤلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من لكم الله سبحانه وتعالى إكرمنا إيماني لتوسعي الله سبحانه وتعالى كم إكرمنا توفيقي Allah iba mu zaman lafiya a wannan kasa tamu abubuwan tashin hankali Allah da ya katar mana da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare addinin sa ya tsare kuma mabiya addinin sa Allah iba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.